أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقارب غوديا قال الله سبحانه وتعالى ndidada mu wannan yini mai tarun albarka yini laraba daren alkamis wanda yau din nan muna 11 ga watan 1 musulunci watan almuharram yau hijira na da shekara 1446 daidai da 18 ga watan 7 na miladiya 2024 barkan mu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masjid darul qur'an da ke daura da gidan distinguished senator Muhammad Danjuma Goje da ke wannan unguwa ta Fantami nan fadar jihar Gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin man akhba'ul musallin kusakuran masallata na babban malami Al-Hafiz Muhammad Siddiq Al-Mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci daidai wannan lokaci kuma a zagayowar mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba muna nan cikin bayanan da malai yake mana na kusakure da suke faruwa game da sallar juma'a mun karansa kuskure daya daya har zuwa guda 10 abin da ya shafi kusakure da suka shafi juma'a yau zamu tashi kuskure mai namba na 11 a wancan babi a shafin littafi na 114 wannan kuma shine darasin mu na 49 a wannan littafi insha Allah kafin mu ci 50 to na rage daya kenan malam yace darasin mu na 50 ne daidai a cikin littafi Allah ya mana jagora idan ba a manta ba muna bayani ne game da kusakure na juma'a haka ne kuma kafin mu ci gaba da karatu akwai ta'aziyya da zamu yi wa ɗaya daga cikin ƴan uwa malam Yusuf wanda yake zama a nan ɗaya daga cikin yan kwamitin masallacin nefa kwana kumbiya-kumbiya wanda kullum muna tare da su a wajen darussukanmu akwai wata isa da Allah ta'ala ya mata rasuwa a yau ɗin nan ɗazu da al'asar ya kira ne yake faɗa min cewa ga abin da ya faru da ce insha Allah za a faɗa yan wasa ta addu'a Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya jikanta shi kuma da mahaifiyar da yan uwa da mu duka Allah ya ba mu haƙurin jure wannan rashi Allah ta'ala ya sa suna cikin masu ceton iyayensu a gobe alkiyama sauran mamatanmu kuma Allah ta'ala ya jika su ya gafarta musu kamar yadda na faɗa inda zamu tashi ne kuskure mai namba na 11 a cikin kusakurai da suka shafi juma'a maliki cewa a takaftar riqab kuskure na 11 shine a kekkete tsakanin mutane ana fahimta masallaci ya ce ka ko kai kana kwaɗayin ka samu sahun gaba baka zo da wuri ba amma ka dinga bi kana kekkete mutane sai ka je can inda kake so kaje shi ma wannan babban kuskure ne game da abin da ya shafi juma'a ana so in dai kana kwaɗayin samun sahun farko to ka zo da wuri in kana kwaɗayin samun gaba gaba ka zo da wuri ana fahimta amma laifi ne a ce masallaci ya cika ko sahu na ɗaya na biyu ya cika ka zo ka dinga kikkece mutane ka ce sai ka je wani guda kake so ka je wannan ba daidai bane musulunci yayi hani game da wannan malaki cewa wa min akaba'ihim fi yawmil juma'a takaftar riqab daga cikin kusakure da wa'ansu masallata suke aikatawa a yinin juma'a ko a ranar juma'a ko a masallacin juma'a shine tsatsaga tsakanin mutane da keta tsakanin mutane da niyyar zai je wani gudu yake so ya je fatara rajulan yadkhulu almasjida malike za ka ga mutum ya shigo masallaci summa yasiru fil masjid sannan sai ya dinga tafiya cikin masallacin yaminan wa yasaran iya tafiya hagunsa da dama li yufarika bainan nas domin ya raba tsakanin mutane wa yamurru ala riqabihi ya dinga bi ta wuyayansu da yawa za ka samu an san daga cikin mutane suna wannan yace dole shi ya sa ba zama a sahun gaba yau ma sai ya je sahun gaban nan kuma an riga shi zama ya dinga tsatsaka tsakanin mutane iya takura musu iya bi iya banke wannan iya ta kafar wannan iya taka hannun wannan sai ya je bindiki su ci wa qanna annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai maliki cewa tabbas haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wannan din yayi hani game da bi ta tsakanin mutane a ranar juma'a lima fihi min al-iza domin hakan akwai cutarwa a ciki al-iza shine cutarwa an fahimta bi ta tsakanin mutane da sai kaje inda kake so kaje dan ka samu sahu gaba ko sahu na biyu to wannan akwai al-iza ma'ana cutarwa ciki shi fa an abdullahi bin bushrin daga sahabi abdullahi bin bushrin anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun ga kullun abin da nake so musamman daliban ilimi a dinga dubawa kun ga abinda abdullahi bin bushrin ya rawaito yace wani mutumi ba faɗi sunansa domin abin da yayin ba mai kyau bane ana fahimta wannan iya cikin ladabi daga cikin ladiban malaman hadisi duk inda sahabi ya kuskure ba za a faɗi sunansa ba sai dai a ce rajulan an fahimta rajulan wanda za a saka yi sunansa din domin kar ka dinga hararo shi a zuciyarka kana ganin laifinsa ko bai kyauta dinsa ba ana fahimta irin wannan tsarin kuma ya kamata mu ɗauka a matsayin mu na masu bin su duk inda laifin dan uwanka yake rufe shi ake ba bayyana shi ake in dan uwanka musulmi yayi kuskure kokarin rufewa ake in kai da shi ne ka je kai masa nasiha ka ba shi shawara amma ba ka zo duniya ka dinga tallatawa ko ka faɗa wancan in kun haɗu da wancan ma ka faɗa masa kai ka ji abin da mutumin ya yi kai ka ji abin da wane ya yi wannan ba tsarin musulunci ba ne ba tsarin musulunci ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man satara musliman satara Allahu lahu fid dunya wal akhirah duk wanda ya ga wani aibin dan uwansa musulmi ya rufa masa asiri ya rufe aibin ya danne shi ba wanda ya gani to Allah ya alƙawarin rufa masa asiri a duniya da lahira ana fahimta amma yanzu takonka ake ma abin nan dakonka ake ka aikata din ka aikata allura a magarma ka aikata makaruhi a ce haramun ka aikata to wannan ba daidai bane amfanin karatu aiki ne shi kuma wannan iya daga cikin sirru da ake zakulowa mutane game da ilimin hadisi karatu kun ga fadan rajulan din wani ba zai hararo wannan magana to wannan shine manufa an san sunansa din amma aka boye domin wani abu yayi wanda za a kamar ya saba wa shari'a ana fahimta yace anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakabari qaban nas yawmul juma'a wani mutum yazo iya kikkita tsakanin mutane ranar juma'a yazo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtub a lokacin ma'aikin Allah iya kan minbari iya kutuba fa kala ijlis sai manzon Allah ya ce masa zauna ya bashi umarni ya zauna wannan ma kuma akwai fiqhu na cewa idan liman iya kutuba ya halatta yi magana ana bayyana idan ya ga wani zai kuskure ko wani zai yi ta'adi zai iya masa magana duk da iya kutuba sai ko me wanda aka biya liman dama yayi magana iya kutuba ina ji akwai limaman juma'a nan ko daga cikin damar da aka bi liman iya kutuba yayi magana wannan da iya ci ko kai ne kana kurba ga wani ya ce to iya bi tsakanin mutane zaka iya bashi umarni ya zauna tun daga manzon Allah ya ce masa ijlis bayan nan akwai damar ka amsa tambaya kana cikin kutuba ka faɗi wata magana wani zai iya daga hannu ya ma tambaya kuma zaka bashi amsa abu na uku idan wani ya an ce ga wani zai musulunta to zaka tsaye da kutubar ka musuluntar da shi an fahimta duk wani iya cikin fiqh da ake fahimta a lokacin da liman yake kutuba ba ce wai kawai in gana kutuba ba kawai shikenan dim sai ka je ƙarshe akwai abubuwan da shari'a ta baka dama ka dakatar da kutubar ka yi ana fahimtar wannan ma'aiki ya ce masa ijlis ba kada azaita wa anaita manzo Allah ce ka cutar kuma ka makar aine ta akarta ka zo a makar kuma kana cutar da mutane ma'ana kekke ta sahu da bi ta tsakanin sahu da sahu ai cutarwa ne azaita wa alaita ai azaita wa ta'akarta ko ta'akarta wa azaita gashi ka zo a makare kuma ka zo kana cutar da mutane an fahimta wa kala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man gitasala yawmul juma'a duk wanda yayi wanka wankan juma'a summa raha sannan yayi jijjifi yayi sammako hine raha din yayi sammakon tafiya masallaci falam yufarrik bainal ithnayn bi raba tsakanin mutane biyu ba ma'ana yayi sauri ya samu sahu a lokacin bai cika ba ya samu guye zaman sa a sahun da yake so bai kike tsakanin mutane ba fa sallama katabalahu yayi sallah gurgurdan abin da Allah ya rubuta ma zai sallata na filfili kuma idza kharaja al-imam ansit a lokacin da liban ya fito shi goma sallaci kuma zai shuru zai dakatar da duk abin da yake to har in dai mutun yayi wannan an fahimta manzon Allah ya ce ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra za a gafarta ma zunubansa daga wannan juma'ar zuwa wata juma'a mai zuwa an fahimci maganar kai sammako kaje masallaci baka raba tsakanin mutane ba ma'ana baka bita cikin mutane ka tattakura musu ba sannan kai na firbinin ka gurgurdan ikon ka da Allah ya wajabta zaka yi ba sannan liman iya zuwa kuma kai ba jawakin ka shiru ma'ana kana sauraron kutuba to in dai kai wannan abubuwan guda uku a yinin juma'a to manzon Allah ya ce kwana bakwai ciyar za a yi ana gafarta maka to gafara ko ta yi ni ɗaya ce ma ai ba karamar farala ba ce ba a ce a wannan yinin tun daga asuba har zuwa yanzu Allah iya gafarta maka ai ba karamin alkhairi bane a rayuwarka ba karamar riba bace to ga hisaki guda Allah ta'ala zai iya gafarta maka kuma aikin da in ka kalle shi ba wani aiki bane mai wahala in dai ka san ka kasa kanka gufira lahu ai ma'ana ghafara lahu lahu kenan gufira da fi'il wa fa'il an boye fa'il din ne domin wannan ya gafira zunubi illallah in ai magana gafara zunubi ba wanda yake yi sai Allah kaga nawari ta kawo sunan mai yi in dai kai musulmi ne musamman dalibin ilimi ka san ba mai gafara sai Allah to sai aka boye fa'il din aka ce gufira ba a ce ghafara lahu ana fahimta gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra manzon Allah ce za a gafarta masa daga wannan juma'a har zuwa wata juma'a mai zuwa fa kullu hadhihi al-ahadith malaci duka wannan hadisai tudih nahayhi sallallahu alaihi wasallam an takattarika suna nuni kan cewa manzon Allah yayi hadi a fili magana ce karraga ta nan a fili game da hali game da kekketa tsakanin mutane a cikin masallaci a ranar juma'a an fahimta wa kalbun hajar malam ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya masa raham yake cewa wa qad naqala al-karahati anil jumhur ibn al-munzir ibn al-munzir naqala al-karaha anil jumhur kenan malam ibn al-munzir a cikin maganganun sa ya naqalto cewa jumhur na malamai sun karhanta wannan aikin da wa'ansu mutane suke yi an fahimta kike ta tsakanin mutane da cewa sai ka je wani gu a cikin masallaci waqtara tahrima shi ibn al-munzir ya zabi cewa abin ma haramun ne ba kike ta tsakanin mutane a ranar juma'a a cikin masallaci haramun ne an fahimci wannan a Allah sauka mutane har yanzu suna irin wannan aiki dan ni a ido na akwai kwanaki ina sallar juma'a ina jin sallar juma'a ne ma to wani ko dan gwamnati masallaci ne ko waye ana cikin kutuba ko yanzu ya ja wani a sahun gaba sai suka fita za su yi magana ya kama hannun wani ya mai ishara yanzu kuma abin da yafi ban mamaki wanda ya kira din dalibin ilimi ne ya kira shi wai ya fito kuma ana kutuba ya fito wai suka tafi waje suna wata magana ka gaba eh su biyun ba su da juma'a duka an fahimta dan yin magana liman iya kutuba da gangan ba magana ta uzuri ba to ka ruhila da juma'ar gaba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yake cewa duk ko da tsakuwa kai wasa a hannunka kake wasa da tsakuwa haka liman iya kutuba to ba kadin laga kai lagau lagau kuma abinda malamai suka faɗa kankanin lefin lagau shine kai asarar juma'a wannan juma'a ta ka baka samu ladan juma'a ba saboda ka juma'a tana da abin tana da abin nan tana da abin nan matakai na kiyayewa da yawa domin farallarta da kimar juma'ar to ya aka samu ta matakai masu tsauri matakanta suna da tsauri domin ladanta ya girmama an fahimta ladanta ya girmama sai aka ce matakanta suna da tsauri domin kiyayewa ana fahimta Malik yake cewa shi Ibn al-Munzir ya zabi cewa haramun nema waqtar at-tahari wa bihi jazama an-Nawawi fi zawaid ar-Rawda shi ma Imam an-Nawawi ya tafi kan cewa hakan haramun ne a cikin littafin sa a zawaid ar-Rawda wal aksar ala annaha karaha tanzih wa an su kuma daga cikin malamin su karhanci ne amma abin bai kai zuwa ga haramci ba ana fahimta fa'ida malai ce ga wasu fa'idoji nan yazuzu takaffar riqab fi salasta mawadai ka bi ta tsakanin mutanen a ranar juma'a to ya halatta amma sai da akwai dalilai guda uku ana fahimta al-awwal inda wujudul furja al-fusha idan ka hango one space wanda mutum zai iya shiga ya zaura amma kuma masu bin sahun duk ba su je sun zauna a gun ba an bar space tsakanin wani da wani mutum zai ise ya ise ya zauna to ka tsallako ka zo ka zauna a wannan gun da ka gano ya isa ka zauna ba laifi ba an fahimci wannan kaga shi yasa a masallati a galibi ake aiki da yan agaji wanda suke gyara sahu yawa idan har ma juma'a ce suna gyara sahu kwarai da gaske innan buda nan ka gyara wani shigo zauna da abu ne mai kyau wannan to har in ka gano wata guda zaka iya zama to zaka iya tsallakawa ka je ka zauna a wannan gun da aka bari na space da ba a cike ba wannan shine gun na farko da aka ma uzurin zaka iya abin nan qala al-Zain bin al-Munir az-Zain bin al-Munir yace wa qad istasna min karahat at-takatta ma iza kana fi as-safil awwal furja az-Zain bin al-Munir yake cewa an yi togaciya yana istisna'i an toge karhancin da aka yi na ka bita tsakanin mutane cikin masallaci amma ma iza kana fi as-safil awwal furja idan sahun gaban akwai wani space zaka iya zama fa arada dakil saddaha sai mai tafiyar yayi nufin yaje ya toce waccan kafa din fa yake tafiyar lahu litakasirihim to wannan tsatsallakawa da yi an masa gafara domin su na kusa da sahun su ne ba zai san cike wannan gobe ana fahimta agu na biyu asani takaddal imam li su'ud al minbar idan masallacin ba aiwa neman kofar sa ta shigowa ba haka masallacin yake kofar haka kowa da kowa iya shiga hima liman bashi da kofar shigowa to liman ya zo kuma sahu na ɗaya na biyu na uku har ya shiga to za ku bar liman ne mai shigowa kaga ya ita zama kenan to domin shi liman iya da wani aiki na musamman sai aka ce shi ma an bashi dama har in ba kofar shiga tasa ya kekke ta tsakanin sahun ya je ya hau mimbarinsa wannan ba laifi yayi ba ana fahimta shine takatta al-imam li su'ud al-minbar li'anna hadha amrun la budda minhu domin liman yaje ya hawo minbari ya kutuba al'amari ne da dole sai yi ana fahimta qala shafi'i imam shafi'i yace wa in kana ziham duna al-imam alladhi yusalli al-jum'ah lam akrah lahu min at-takhatta cewa duk cinkoson masallaci to a halin da aka yi banda liman har in zai kekketo ya zo ya hawo minbari to shi halin bai shafe shi ba ولا من ان يفرج له الناس ما اكره للماموم لانه مضطر الى ان يمضي الى الخطبه والصلاه له يكيكيت تسكانن متانن ابني دا وند ان كرهنت عليه اما شي ان باشي داما يكيت تسكانن مامونسا لانه مضطر دومي شي اتاكوريك يا مصو الى ان يمضي كو ان يمضى الى الخطبه دومي يجي يفار غباتر ده خطبه والصلاه له كما يوا متاني صلى دان فهمتا wannan na biyu kenan na uku daga cikin wanda aka bawa dama zai iya bi ta tsakanin mutane a cikin masallaci a juma'a at-takatta indal haja a ce wata bukata ta dole ta kama sai ka fito daga sahunka ko ka je gunda zaka je in dai da bukata ta musamman to shi ma hakan ya halatta fa an uqba bin al-haris daga uqba bin al-haris radiyallahu anhu, Allah ya kare da shi, kale yake cewa sallaitu wara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madina, haka ne, bil madina al asra, yace wata rana mun yi sallar al'asr tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. Kaga wannan kiyasi zai ba juma'ar bace, sai kiyasin abinda manzon Allah yayi, kuma aka bashi aka yi kiyasin sa da abinda zai faru a ranar juma'a. An fahimta? Yace mun yi sallar al'asr da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin Madina, inji Uqba bin al-Haris, sun maqama musri'an, ana sallama manzon Allah ya tashi da gaggawa, yine musri'an, fatakatta riqab riqaban nas, sai yake bi ta tsakanin mutane, haka iya kekke ta tsakanin mutane da sauri ya tashi, ila ba'd hujrati nisa'ihi, ya tafi zuwa ɗaya daga cikin ɗakunan iyalansa, fafazi annas min sur'atihi, sai mutane suka dan furgita domin sun ga manzon Allah ya tashi a gaggauce, yayi abin da bai saba yi ba. An fahimta? Ai, ko yanzu ne ku kai sallah, ana sanarwa ga limamin ku ya fita da sauri, masu hankali masana anya lafiya, indai ba nama ya cibi da huba cikin sai tsure, to kaga sai a nemi falajir a kai masa, kuma dole za a yi tunanin dai da wani abin dai. To sai sahabbai suke ta jin haka ba daɗi, suka firgita ganin yadda manzo Allah ya fita da sauri. Fa kharaja alaihim, iya zuwa gida bai ko daɗe ba sai ya sake fitowa. An fahimta? Fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi, sai manzon Allah ya ga kaman suna mamakin saurin sa da ya fita cikin, ya fita daga masallaci. Faqala, sai manzon Allah ya ce da su, zakartu shay'an tabra ay zahabin ko tabrin zahabin ko tabra zahaba, an gane ko? Manzon Allah ya ce na tuna wani zinariya ne na baitul mali, tabra suka ce kaman zinaran da aka dan zuba a wani abu aka kulle shi ba kwaye ɗaya bane, ma'ana wani wata dukiya ce ta baitul mali wanda ya cancanta Arabawa talakawa lokacin da abinci yayi tsada, aga ne? To kaga babu amfani yanzu gwamnati su rike kuɗi su waya sana ta da jin kuɗi, me mai wata abin da za ta kuɗi ba wata hikima, har gwamnatin tarayyar ma babu hikima. Idan har al'umma suna buƙatar abinci, to ba wani abu da za a yi ba a wadatar su da abinci ba. Kaga da mutane suna ƙohidu wani tunanin zanga-zangar ma ba za a yi shi ba. To amma duk hankalinsu ya tashi yanzu, suna kiran sarakuna da malamai, ya za a yi a hana matasa zanga-zanga? Ku ci da su kai, ku ba su abinci. A shi ne maganin zanga-zanga kawai. Yunwa ce da tunani yi wa mutane yawa, ba goyon bayan abin ake ba. Amma wannan shi ne matsalar. Yawwa da rashin aikin yi, duk shi ne matsalar. Dama inda aikin yi ba za a sami yunwa ba. Amma in sun toshe wannan, kamar yadda na ji wani malami cin hikima sa iya cewa, su kusan a ce masu shirya wannan zanga-zangar ma sun biya wa gwamnati sadar amsa. Kaga har yanzu ma akwai wajen sauran kwana 10 in ma abin ya yi misali. Kaga lokacin da suke fatar abin sama da wata guda ne, tunda an ce sai ƙarshen wata 20 da ko ɗaya ga sabon wata. To kaga abun da ake abin ya yi muni, wala ko rana ba a sawa, sai dai a wayi gari ko a ga mutane sun fito. An fahimta? Amma ka gwamnati ita an ba ta lokaci, kuma lokacin iya da yawa, kuma an san matsalar. Kaga inda hankali da tunani kafin lokacin ya sai a ɗan yayyafawa matsalar ruwan sanyi, shi ne kawai magani wannan wallahi. Tunda kun ga har yanzu matasa ba sun fito suna nema suna faɗa wa malamai magana ba, abinda ba mu taɓa ji a Najeriya ba. Duk rigimar da ake ta siyasa ta arni da musulmi ta waye, ba mu taɓa ji an fito ana faɗa malamai magana kamar wannan lokacin ba, wallahi ba mu taɓa ji ba. To kun ga tunda abin ya kai ga malamai har a ce wai in mutum ya bi kuɗi ba ma a hau aje a farɗo shi, da kun ga al'amarin ya fara ba da wata kala mai tsoro a ciki. An fahimta? Kuma duk mutumin da ya borata tunani ya masa yawa, yunwa ta masa yawa, wallahi ba abin da ba zai aikata ba. Ba abin da ba zai aikata ba. Saboda haka tunda har yanzu kun fara neman malamai, hankalinku ya fara zuwa, to ga satar amsa. Ko da ke na ji an ce wai sun fara raba wa gwamnati shinkafa, tirila ko nawa-nawa, na gani dai ana faɗa, har ministan watsa labarai ya fito iya magana, kowane gwamna an bashi tirila ko 10 ne? 20 ko? To ka gani, kowane gwamna an bashi tirila 20 ne? Ai, ta yi kaɗan. gwamnatin tarayya trailer 20 a jiha ta yi gadar ko aiko trailer 100 mana 100 kuma kowace local government a sauke trailer 50 kowace local government to kaga duk satas za su raba wa mutane duk babakiyar su za su raba wa mutane dole to har in an zo an jibge shinkafa a kofar sarakuna da dagatai da masu unguwanni da gidajen malamai to wannan daukan shinkafar sai mun tantance mutane zanga zangar wallahi shine mana wannan magana gaskiya kuma trailer 100 yanzu agonga wanda jiha wani abu ne wallahi ba wani abu bane yanzu rarar man fetur din da ake cewa an samu karin giran dan an cire tallafin man fetur rabin sama ya isa sai wannan shinkafa ya isa saboda ka wannan shine abin da zamu fada muku kuna kiran malamai wannan shine magana gaskiya kawai ku fito ku yi wa mutane abin da za su ji a jikin su kawai idan kuma na so halaku zo karo takin zamani ku raba mutane kyauta ba taki ne yau dara ba wanda za a sa a waya a sa a television kai kuma ka gama ganshi ba to ba irin wannan rabon ba a yi rabo na gaskiya wanda talakawan da yawan za su tabbatar da an ba su din to wannan zai rage wannan musibar an fahimta kuma haka kawai ku je ku ce central bank ta ba ku account din mutane haka kawai ba ji ba gani ku dinga ganin alat wani ga 50,000 wani ga 100,000 Allah wallahi wannan shine gaskiyar magana tunda central bank ai tana da account din mutane yayi duk ta ba ku account din mutane da me kudin da mara kudin da macin da namijin duk ku yi dukan in kadanya ku zuba musu kudi a account din su kawai wani kokarin ya je ciro kudin ma a banki sai mata zanga zangar wannan shine maganin wannan musibar wallahi ba abin dariya bane ba in dai har gwamnatin za ku ji mutu wannan za ku yi in kun yi wannan za ku taimaki kanku taimaki malamai amma har in dai an je ga wannan lokacin da wannan yunwar da wannan bala'in da wannan tsadar to ni ban ga irin kalaman da za a yi mutane su fahimta ba a ni ban ganshi ba gaskiya tunda har yanzu an fito mutane sun san gaskiyar sun sani duk matasan kasar nan ba wanda bai san abin da malamai suke faɗa gaskiya bane an sani zanga-zanga ba ta da kyau a musulunci sharrin ta iya da yawa ba a san irin abin da za ta wanye a ƙarshen al'amari ba duk ana faɗar wannan kuma kowa ya sani to amma matsin da aka shiga da takurar da aka shiga shi yasa mutane suke manta da wancan abubuwa suna ganin kawai a zo a fasa kowa ma ya rasa kawai shine magana gaskiya saboda ka wannan shine kiran da zamu faɗa muku in dai kuna jin mutu wannan shine shawara kawai yawa ku wadata mutane da abin da za ku iya yi sannan kuma ku biya malamai kuɗi su muku addu'a a shine gaskiyar magana mana Allah ko biya malamai kuɗi mai kyau su dinga sa almajalisuna addu'a Allah ya kawo zaman lafiya a wannan ƙasa shine gaskiyar magana wa Allah ya sa mu dace malike cewa wannan shine na uku da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a firgice ya tafi gida sahabbai suke ta mamaki to ashe manzon Allah ya tuna wani zinariya ne na baitul mali a gidansa ku duba fa shugabanni wannan hadisin yayi daidai da ku a yau yayi daidai da ku manzon Allah tunawa fa iya sallah akwai wani abu a gida da aka aji a baitul mali ba a fito an raba wa mutane ba sai ya fita ana sallama ya fita daga masallaci yayi fitar da bai saba irin ta ba ya je dauko wannan zinariya kana indana fakarihtu an ya habasani kun ji abin da manzon Allah ya yace dan ajiye wannan dukiyar da nayi ta baitul mali ba raba mutane ba to ina jin tsoron kar Allah ya tare ni daga rahamarsa la haula wala quwwata illa billah fakarihtu an ya habasani fa amartu bi kasmi ina fitowa nace a raba mutane dukiyarsu a raba musu dukiyarsu kawai kowa ya je amfani da kayansa to kun ji shugabanni yanda ake yi an fahimta to wannan kaga sai malaka kawo shi bisa kiyasi tunda bukata ce ta sa manzon Allah ya fito ya dinga bi tsakanin mutane ya tana wani abu a gida na mutane je dauko kayan su ya raba musu kayan su an fahimta to kaga kai ma idan wata bukata ta irin wannan ta same ka zaka iya fita a masallaci ko kuma an yi sallah ga akwai mabukata a masallacin da yawa kuma kana da kudi a gida yace kafin su gama zakar su fita banjin dauko kudin da na raba musu a masallaci ya halatta an fahimta ko an kawo wata zakka an biwa limami masallacin gonda ake haka ana ganewa eh ya tuna da watan zakar bai fito da ita ba ana sallama ya ga mutane sun tare zai iya gaggawa ya je dauko masu rabo a ba su a ciki to duk wannan ya halatta bisa bukata ta gaggawa idan liman ko mamu ya fita ya tsatsa ga tsakanin mutane ya fice da wannan bukatar ba laifi bane ba to wannan shine gurabe uku da malai ya kawo ya halatta ka bi tsakanin mutane ka je ka fita ka gabatar da bukatar ka ko liman ya hawo minbari ko ka gano wata kofa ka je ka toshe wannan kofa kuskure ne sha biyu tarku tahiyatul masjid wal imamu ala minbar. Kin yin tahiyatul masjid idan ka shigo masallaci da nufin cewa liman ya hau kan minbari, to shi maka kin tahiyatul masjid wannan laifi ne, amma sai kana cikin masallaci. Amma har in ka zo masallaci ya cika kana waje kuma liman ya kubba, to zama zaka yi ba abin da zaka yi. An bawa wanda ya samu dama shiga cikin masallaci yin wannan nafilar raka'a, ko da liman kuma iya kutuba, an ba shi wannan dama. Amma banda wanda yake harama. An fahimta? Kathiru minal musallin idza dakhalu almasjida, mali ce da yawa daga cikin masallata idan sun shiga masallaci, wal imamu ala al-minbar, kuma liman iyakan minbari, fala yusalluna tahiyatul masjid, ba sa yin sallah ta tahiyatul masjid, ba sa yi sai kawai samu gusu zauna. Wal kathiru minhum yastadil ala zalika bi hadisi bin Umar, da yawa daga cikin su suna kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, Allah ya kare da su. Qala ce sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, idza dakala ahadukum al-masjida, idan ɗayan ku ya shigo masallaci, wal imamu ala al-minbar, liman kuma iyakan minbari, fala salata wala kalama hatta yafruga al-imam, hatta yafruga al-imam, cewa kar kai magana, kar kai wata sallah har sai liman ya kammala. Wa'an suna kafa hujja da wannan hadisi. Sai mali ce da'ifun jiddan, hadisi ne mai rauni kwarai da gaske. Qala al-Haythami, can kasa ne ku duba fiyarsa. Qala al-Haythami fi majma'a az-Zawaid, Imam al-Haythami a cikin majma'a az-Zawaid mujalladi na 2 shafi na 187 ya ce hadisin iya da rauni matuƙa. Wa rawahu at-Tabarani fil Kabir, mu'jamu al-Kabir na Tabarani ya fito da shi. Wa fihi Ayyub bin Nuhayk wa huwa matruk, daga cikin mazajin hadisin akwai Ayyub bin Nuhayk, wanda malaman hadisi suna cewa ba a karbar hadisin sa, shine matruk, duk hadisin sa ana jinginawa gimi ba a karbar shi. To wannan shine dalilin da malam Mishawu yace hadisin iya da rauni sosai. Ana fahimta? Sai malai yake cewa was-sawab as-sabit as-sahih, daidai wanda yake a tabbace kuma da inganci, salatu tahiyatul masjid inda da kule, an baka dama ka yi tahiyatul masjid raka'a biyu nan a lokacin da ka shigo cikin masallaci. Wa qabla an yajlisa, tun kafin ka zauna, li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama, fadin annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, idza jaa ahadukum yawmul juma'a, idan ɗayan ku ya zo masallaci a ranar juma'a, wal imamu yakutubu, kuma liman iya kutuba, faliyar ka araka a ce kuma yayi sai wannan faldin Umar da fi'il amr umarni ne, faliyar ka raka'atayn, an bashi umarni yayi raka'a biyu, amma wal yatajawwaz fihi, ba ya takaita su, kare tsawaita ya takaita su sosai, in dai neman iya kutuba ya kada ya takaita sallar kar ya ja ya tsawaita ta. Ana fahimta? To haka manzon Allah ya bada wannan umarni kamar yanda malai kawo a cikin wannan. Wa an Jabir bin Abdullah qala, Jabir dan Abdullah yace, da kala rajulun fil juma'a, wani mutum ya shigo cikin masallaci a ranar juma'a, wan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kutubu, a lokacin manzon Allah iya kutuba kan minbari, qafa qala, sai manzon Allah yace, asallaita, yake tambayarsa, kaga wannan ma mahalli ne na liman zai yi magana, iya kutuba ba, yake ya shigo iya neman ya zauna, sai kai wani kai sallah raka'a biyu ko? Qala la, sai ce a'a bagin bai rasulullah. Qala, sai ce fasalli raka'atai, kar ka zauna kai raka'a biyu tukuna, sai ka zauna. An fahimta? Qala Shafi'i, Imam Ash-Shafi'i yace, ara al-imam an ya'muru al-ati bi raka'atai, shi ma a fahimtar Imam Shafi'i kenan, yace ni ina gani a fahimtar sa, comment ne na Imam Shafi'i karkashin wannan hadisi, yace a fahimta ta liman ko a yau zai iya umartar mamun da ya shigo bai raka'a biyu bai ce ya raka'a biyu. Wani mamu karku ya liman ku tawaye in kun ji suna wannan. Imam Shafi'i ya faɗa, ya ce shi a fahimtar sa iya gana ka ta halatta, kana kutuba ka ga wani ya shigo iya neman ya zauna, zaka bashi doka ka ce wani in sallah raka'a biyu sannan ka zauna. Imam Shafi'i cikin ra'a, cikin fahimtar sa, ya fahimci wannan. An gane ko? Wa yazidu fi kalamihi, har ma ya tsawaita magana game da haka. Yace duk wanda ya shigo masallaci kafin ya zauna yayi tahiyatul masjid, idza kana fi akhir qafi akil khutba, har imamu shafi yake biya ne mamai shawara cewa karshen kudu ba su dinga tunatar da mutane ba duk wanda ya shigo cikin masallaci ko da ana kutuba to kar ya zauna sai yayi raka'a biyu da tahiyatul masjid ma yumkinul itiyad bihima qabla iqamati salah yayi kokarin kawo wannan raka'a biyun kafin ayi kokarin ta da iqama sallah fa in lam yaf'al karahata zani har in bi aikata wannan raka'a biyu ba kuma har in liman bi aikata ba to shi ma aikin da yake akwai karhanci a ciki ana fahimta wa kala ahmad imamu ahmad bin hanbal yake cewa aksha an yakuna wajiban shi iya jin tsoron makar wannan raka'a biyu ta zama wajibi ma ga shi ki fahimtar sa ma ba ma musahabi bane maganar tana ne ma ma ta zama wajibi dole ka kai wannan raka'a biyu idan ka shi wa kala an-nawawi imamu an-nawawi yace هذه الاحاديث كلها صريحه في الدلاله لمذهب الشافعي واحمد واسحاق اسحاق بن راهويه اغم علماء فقه كده اسحاق بن راهويه اغم علماء حديث دو شي كدي نه با اذا كجي سنن سو اغم علماء فقه تو اسحاق بن راهويه اذا كوم علماء حديث ناس كاو استدلال ده مغانر سا سي اسحاق بن راهويه اما دو متون ده ني kaga iya da ido a hadisi kuma iya da ido a fiqh kenan an fahimta to da ishaq bin rahawayhi wa fuqaha'ul muhaddisin da sauran malaman fiqh na wannan zamani annahu idza dakala al jami'a yawm al juma'a idan mutun ya shigo masallaci a ranar juma'a wal imam yaqtu a lokacin kuma liman iya kutuba ana fahimta sai malai ke cewa istahabba lahu an yusalli raka'ataini tahiyatul masjid an bashi doka an mustahabban sar masa an soyar masa ya tahiyi sallar raka'a biyu wanda yake kiranta da tahiyatul masjid wa yakrah aljulus qabla an yusalliha an karhanta masa ya zauna kafin yayin wannan sallar raka'a biyu wa annahu yustahabbu an yatajawwaza fihi ma a an so ya takaita raka'a biyu kar ya tsawaita har inda limami ya kutuba an fahimta li yasma'a ba'da al-kutuba domin ya gaggauta gamawa ya tsaya ya saurari kutuba da liman zai qala al-qadi idan an ce qadi akan shuru to al-qali iya zake ne an fahimta wanda ya rubuta littafin ash-shifa littafin da aka ce har yanzu ba a yi littafin da aka yi manzon Allah kamar su an fahimta wanda dawo zake cewa ash-shifa to sunan sa ash-shifa fi madahil mustafa an fahimta an ce duk sun zo da abin nan jinya amma al-qadi ya bi ne zo da waraka inji wani malami yace duk masu begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun zo da nasu matsalolin amma al-qadi ya bi ne zo da waraka da yasa wa littafin sa ash-shiba fi madahil mustafa sallallahu alaihi wasallam to al-qadi ya shine wata rana daliban sa idan sun ga kamar yanzu magariba ta yi sai ya zama cikin walwala da farin ciki idan kuma gari ya waye an zo da safe bayan asuba sai su ga cikin damuwa sun fuskanci shi iya haka a yanayin sa sai wata ran suka masa tambaya suka ce akarmu kallo mai mun fuskanci ka idan magariba ta yi sai mu ganka a cikin walwala da farin ciki idan kuma gari ya waye sai mu ganka cikin damuwa me yake faruwa yace eh haka ne yace idan magariba ta yi to ina farin ciki lokacin munajati na da Allah yayi dare yayi zan samu lokacin da zan gana ni da ubangiji na kine nake farin cikin zuwan lokacin idan kuma gari ya waye to shikenan kuma rigima duniya ta tashi sai a fito da kai zaka zo ka zauna cikin dalibai zaka bada kaza duk sai a dauke ma hankalin ganawa da Allah kun ji manya waliyan gaskiya kenan idan magariba ta yi farin ciki yake domin ya samu lokacin da zai gana da ubangijinsa to al-qadi iyad Allah ya masa rahama yake cewa yawa yake cewa al-qala al-qadi wa qala malik wal laysi wa abu hanifa wa thawri wa jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in to sai malai yace al-qali iyas din yace imam malik da imam al-laysi bin sa'd ke da Abu Hanifa shine Nu'man bin Sabit da Imam Sauri Sufyan Sauri kenan da jumhur aka ce jumhur na salafus salih shine da sauran magabata wanda sunan su bai zo nan ba daga cikin sahabbai da tabi'ai an fahimta kun ga wannan tawagar ai tana da garbi ko ba gaskiya bane daga jin mutanen da suke cikin wannan squad din to masu garbi ne team din iya da garbi nan yaran da za ku gane ko team din iya da garbi sosai suka ce la yusallihima su kuma a fahimta su in dai ka shigo masallaci liman iya ku tsuba ba za ka yi sallar ba ya ku shiru kuke kallo na to haka suka fada kun ga shine adalcin rubutu a gun malami kaga wancan sai kawo dalilan da aka ce a yi din amma karfin dalilin ya jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya ga wani mutum ya shigo masallaci ya zauna ya ce a sallaita raka'atain yace la yace kun ba salli raka'atain kaga wannan dalili ne wanda kuma sai dai a jingina a bayan sa tunda manzon Allah ne ya faɗi wannan magana da bakin sa to amma su kuma ba wai ja suke da maganar manzon Allah ba to mun a cikin maganar manzon Allah ana fidda ilimi a cikin ta akwai fiqhun mas'ala ana fahimta da Imam Malik din da Imam Laisi da Sufyan as-Sauri da sauran malamai su da suka kalli hadisin su aka liyan da manzon Allah ya baiwa wancan ummatin umarni ya tashi yi wannan sallar raka'a biyu to suka ce akwai wani abu a kasa kuna fahimta ba wai suna ja'in ja da cewa manzon Allah ya bada doka ai ba sun ce a'a ba haka bane a cikin abin da manzon Allah ya sani a cikin wani ilimi da su kuma suka fito da ilimin wanda idan kuka ji ilimin su ma suna da dalilai daga cikin abin da suke faɗa kun fahimta wa hujjatuhum hujjarsu da cewa mutum ba zai yi wannan sallar raka'a biyu matakan liman ya kutuba sai ce akwai na farko al-amru bil insati lil imam akwai umarni da manzon Allah ya ce in dai liman ya kutuba a yi shiru ana fahimta wajibi ne in dai liman ya kutuba a matsayinka na mamu ka shigo masallaci ka yi shiru karkace komai ka sauraro wannan kulba kuma shi wancan hadisin da aka ce manzon Allah ya umarci wannan ya tashi yayi sallar raka'a shine gunda ya kamata a gane sai ce sun masa tawili tawilin da suka masa shine annahu kana uriyana cewa mutumin da manzon Allah ya ce ya tashi yayi sallar raka'a biyu to iya cikin yanayi na matsin rayuwa an fahimta an ce kayansa sun yayyage akwai alamar yunwa a jikinsa da gani dai iya da kalar tausayi to sai manzon Allah ya ce kun fa sallar raka'atai hikimar su da suka ce manzon Allah yayi wannan dan mutane su gani su taimake shi shine dalilin su wannan tawilin nasu ya karba ko bai karba ba wani kuma malikawa ne ko suka ce mutumin ya kasance annahu kana quriyanan ya kasance tsiraicin sa ma iya bayyana yaqsudu bihi sulayk al-gafani sunansa sulayk ya fito daga kabilar bani gafan min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qiyam li yarahu an-nas manzon Allah ya bace umarni ya tashi yayi raka'a biyu nan domin mutane su gaishe wai ta saddaku alaihi kuma sa mai sadaka kine fahimtar Imam Malik da Laisi bin Sa'ad da Imam Sauri Sufyan as-Sauri da sauran malamai suka ce wannan shine fahimtar su manzon Allah ya ce wannan mutumin Sulaykul Gadafani ya tashi yayi sallar raka'a biyu domin mutane su gaishe iya cikin yanayi na abin tausayi da neman taimako su taimake shi ya maganta suna da tana da garbi kuwa kun yadda da ita to haka dai malai kawo anan yace dalilin su kenan da suka ce mutum ba zai yi sallar raka'a biyu ba bin karka fake da wannan hadisin to domin shi hadisin ga manufar da manzon Allah yayi domin su ganshi taimake wai ta saddaku alai wa hadha ta'wil batil yuraddahu sarih to shi malan wannan mashawi ina tsammanin dan zahiriya ne shi ya ce wannan tawilin bai karbo ba tawili ne batili ce sun yi kokari gaskiya sun yi ijtihadin su amma ya ce tawili ne batili dole abin da ya tabbata ingantacciyar magana daga manzon Allah ya tada dauka manzon Allah yace idza jaa ahadukum yawmul juma'a wal imam yaqdu falyarka rak'ati wal yatajawwaz fihima idan ɗayan ku yazo masallaci ranar juma'a liman ya kutuba to ya tashi rak'a biyun nan amma ya takaita su kware tsawaita su wa hadha nassu la yatruku ilayhi ta'wil wannan nassi ne da ba wani ta'wili da zai shiga sa wala zanna yablughu hadha lafz sahihan fayukhalifu yace dukkan wadancan malamai Allah ya musu rahama yace baya zaton cewa wannan lafazin zai je musu haka kuma su saba masa ana fahimta dole malamin akwai fiqh kuma fiqh iya buƙatar bayani kun ji an kirgo wadancan malaman akwai malaman hadisi kamar Imam Malik kamar Sufyan as-Sauri duk sun yi shuhura wajen ilimin hadisi amma kuma ba dole bane a ce duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane akwai yiwuwar akwai hadisan da suka koya musu har sai bayan rayuwar suka bayyana musamman shi Imam Malik da ya tashi a garin Madina ba inda yaje anan ya rayu anan ya tashi anan yayi karatu anan ya koyar anan ya mutu ba inda yaje kuma sahabban manzon Allah da yawan sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya wafati ba zauna a garin Madina ba dewan sun fita wansu Iraq wansu Syria wansu Jordan duk sun bar Madina sun fita wansu gurabe kaga duk sahabin da ya tafi da ilimin sa ya dabi an fahimta duk sahabin da ya tafi da ilimin sa ya dabi shi kuma Imam Malik iya sahabban Madina da suka zauna ba su tafi ko ina ba to a galibiya ilimin sa ya danganci wannan sahabban amma bai fita ya je wajen wansu kasashe domin ya ci karo da wansu sahabban ba an fahimta wannan shi yasa kamar littafin Sahih al-Bukhari ya fi muwatta ta Imam Malik taro hadisai da kuma yanda malamai suke cewa ya fi inganci ma akan murna domin dukkan malami ko dalibin ilimi ya san da wannan magana sahabban manzon Allah lokacin da manzon Allah ya wafati da yawan sun bar garin Madina sun tafi wasu kasashe sun zauna a can ana fahimta to shi kuma Imam al-Bukhari da ya tashi ya karabe duk gunda ya ji labarin sahabban manzon Allah sun zauna to ya bi wannan gobe ya ji ya samu daliban su ya ilimi a gunsu kuma ya zo garin Madina shi ma yayi ilimi a nan kaga abin da ya tara ya fi na muwadda yawa domin ita muwadda ta tike ne iyaka sahabban da suka rayu a garin Madina saboda ka in an ce Imam Malik misali wannan hadisin da ya fahimci bai zo masa ba kar ku yi mamaki ba bin mamaki bane abu na biyu kuma Allah ta'ala iya cewa fuka kulli zai ilmin alayhi dukkan wani mai ilimi akwai wani a samu shi hatta lokacin sahabban ma ku duba Umar dan Khattab iya cikin manyan sahabbai shine ma nabi bayan manzon Allah daga Abubakar sai shi amma akwai wata qira'a wata ruwaya ta karatun alqur'ani da Umar bai san ta ba wani sahabi ya zo iya karanta alqur'ani da wannan ruwayar sai Umar dan Khattab ya ce zaka ki bata qur'ani ban yadda ba ya hana shi ya ce a ina da dalili sai ce manzon Allah ne ya koya mai ce wallahi ban yadda ba he ya ce kome shi ya ce mu je wajen manzon Allah da ya gansa Umar ba wasa ya ce kome shi suka je wajen manzon Allah ce naji iya bata Qur'ani kuma ya ce kai ne kace haka daidai ne sai ya ce sake shi da ya sake shi ya ce karanta abin da kake karanta sai ke karanta yanda ya ji ruwaya sai aka ce kai kuma Umar karanta da yanda ka iya shi Umar ya karanta ta saba wacce ruwaya sai ya ce haka za anzalahu ala sab'ati ahruf bayan ta hauko din da ma akwai wata biyar wanda bugu zanta ba kuma kowace qur'ani kuma daidai ne kunga hatta a cikin sahabban ma akwai wani wanda ya san wani ilimin wani bai san shi ba saboda kar ku ji an ce ba su fahimci hadisin ba ko lokacin su hadisin bai bayyana a ita mamaki ba ban mamaki bane ko a yanzu ma duk girman malami za ku ga akwai dalibin sa da zai fahimci wani abu a gunsa musamman malami wanda yake da dalibai da yawa kuma da yawa daga cikin malaman jami'a wani assignment din da za su baka ilimi suke nema ku an fahimta musamman masu karatun masters ko PhD za ka ga professor ko wani tsohon doctor ya baka wani assignment to ilimi yake nema ku haka ne eh haka ne mana su je su yi research gunda bai kai ba shi kuma ya dauki wani abu a rasa tsina su ya kara ana sa kuma wannan ba laifi bane a karatu ba laifi bane an fahimci wannan to wannan shine malaka ta inda baya zato waɗannan malaman da suka ce mutum ba zai yi raka'a biyu ba illiman iya kutuba imam shi wannan malamin shawi yake cewa wa hadhan nas la yatruku ilahi ta'wil wala zanna yablughu yace bana zaton wannan hadisin a yanda yake zai fito su fahimce shi kuma ɗaya daga cikin su ya saba masa zuriwa yace dan abin da suka fake wancan hadisi ne na sulaik shi kuma tawili suka yi kuma suka fidda wani ijtihadin su amma wannan wanda ya zo karara wanda ma'aikin Allah ke cewa duk mutumin da ya zo masallaci ko da liman iya kutuba ya tayi raka'a biyu ya zauna to iya zatan hadisin bai je musu kuma haka ba mai mamaki bane Allah sa kun gane dai yawa wannan dogon bayani saboda akwai ɗaliban ilimi masu zafin kai yace ai wannan gahi nan ma daga cikin manya ba su fahimci wannan hadisin ba to ina ka je kai ba inda ka je wallahi ka tsaya matsayin ka kawai sun fi karfin ka قال ابن حجر مال ابن حجر يكي شوا عن إياد قال إياد بن أبي صرح إن أبا سعيد الخدري يكي شوا أبا سعيد الخدري دكال ومروان يكتو أبا سعيد الخدري صحابي ببان صحابي أنا فهمت ياشي قد كم مسألة كميسا ومروان بن الحكم لوكتين إيا 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 أبنان iya shine mai mulki a wannan lokacin yaktub iya kutuba fa sallar rak'atayn shi Abu Sa'id sai ya raka'a biyu kuma a lokacin Marwan ibn al-Hakam iya kutuba aka minbar fa aradu haris Marwan an yamna ubu akwai wani mai gadin Marwan kamar ordinance ko wani abin nan dinsa zai hana Abu Sa'id wannan raka'a biyu zai tashi ya hana shi fa abaha ta sallahu ma Abba Sa'id ya ki hanuwa har sai dai wannan raka'a biyu sun makala ma kuntu li adihima yace wallahi duk barazanarka a matsayin ka na dogarin Marwan bazan halu daga wannan sallar guda biyu ba bazan kiyin raka'a biyu ba duk da Marwan ya kutuba an fahimta la ad'uhuma ba'd an sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan naji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amaru bihi ma manzon Allah ya umarri ai yasa barazanaka da hannunka bazan hanu ba domin naji manzon Allah ya faɗa ai walan yusbit an ahad min as-sahaba sarihan ma yukalifu dalika ma ne ce ba a samu wata magana ingantacciya daga gun sahabbai ba wanda suka saba wannan din wa amma ma naqalahu ibn battal an umar wa usman wa ghairihi wa ghairi wahid min as-sahaba amma abinda ibnu battal ya nakalto daga umar da usman da wa'ansu daga cikin sahabbai min al-man'i mutlaqan game da hani idan liman iya raka'a iya da kutuba ka tahi kai sallah abinda aka nakalto na hani fa itimaduhu dogaran su fi zalika a wannan ala ruwayata anhum fiha ihtimal ita ruwayar da suka rawaito to ruwayar tana da ihtimali za ta iya daukan wannan fiskar za kuma ta iya daukan wannan fiskar an fahimta idan aka ce ruwaya tana daukan ihtimal ko hadisi iya daukan ihtimali to zai iya daukan wannan bangaren zai iya daukan wannan bangaren idan su abin da suka ce idan liman iya kutuba kada ka tashi kai sallar raka'a biyu to manufar su wanda yake harabar masallaci wanda yake wajen masallaci amma ba wanda yake cikin masallaci ba ana fahimta shine hadisin akwai ihtimali a cikin sa ka kauli sa'alaba bin abi malik adrakata umar wa usman wa kana al imamu idza kharaja taraka na sala yace na riski usman da umar Allah ya kare yadda da su idan liman ya fito shi cikin masallaci to duk za a daina nafilfili a zama wa wajhul ihtimal fiska ta hadisin zai iya daukan wancan zai iya daukan wannan an ya kunu sa'ala ba ya'ani bi zalika man kana dakir al masjid khasa ka gani ko abinda imamu sa'ala ba yake nufi ce ruwaya rudancin sahaban wanda yake cikin masallaci a kebance shi aka bashi dama ya raka amma hani iyakan wanda baya cikin masallaci kuma wannan kowa akan wannan maganar yake in dai haraba ka samu in dai liman iya kutuba ba za ka yi ko zama za ka yi amma in liman iya kutuba ka samu cikin masallaci za ka iya raka'a biyu an fahimci wannan qala shaykhana al-hafiz abul fadl babban malami al-hafiz abul fadl yake cewa fi shihi tirmidhi a cikin sharhin da yawa littafin imam tirmidhi kullu man naqala anhu duk abin da aka nakalto daga gare shi ya animi na sahaba daga wajen sahabbai man usalatu wal imam yaqtu mahmul abinda aka nakalto na hanin sallar raka'a biyu illiman ya kutuba to hadisi zai ya daukan bisa guda alaman kana dakil masjid hanin baya kan wanda yake cikin masallaci dai annahu lam yaqa an ahad minhum at-tasrih biman itahiya domin cikin su ba wanda yace tahiyatul masjid a daina ita ba cikin su ina fatan kun fahimci wannan duk abin da yake sauye ta magana dai abu ne guda biyu kawai a wannan gabar abu na farko shine idan liman iya kutuba ka samu dama ka samu cikin masallaci to shari'a ta baka dama zaka iya yin raka'a biyu na tahiyatul masjid amma ka takaita sai ka zauna an fahimci wannan shine karshen maganar dai abinda za a fitar sakamako daga cikin maganar ta sa in kuma haraba ka samu baka samu cikin masallaci ba to ba malamin da ya halattar ma kai wata nafila liman iya kutuba wannan shine karshen abinda za a tafi da shi kenan ana fahimta wannan kuma shine karshen abinda za mu tsaya akan sa yau insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a ga mahaifanmu wadanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa da mu da su aljanna ce makomar mu muna addu'a da mu da zuriyarmu Allah ka dora mu a hanya madaidaiciya muna addu'a da mu da zuriyarmu Allah ka dora mu a tafarki madaidaici ya Allah ta'ala waɗanda suke da yara kan gararu Allah ka mai da su kan hanya ya Allah Allah ka dada su kan hanya ya rabbul alamin Allah ka saita su saiti daga gare ka ya rabbul alamin Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma ya Allah ta'ala ka dade mu da lafiya da imani muna ƙara addu'a ga wannan ƙasa ta mu Allah ya bata lafiya babu shakka ƙasar bata da lafiya ko ciwon kai take ko ciwon ciki take dai waye sai amma dai bata da lafiya ƙasar nan ko dingi shi take yi ma ga ta nan dai to muna addu'a Allah ya biya Najeriya lafiya Allah Allah ka biya Najeriya lafiya Allah ka bata lafiya wannan ƙasa duk abin da ya zama matsala gare ta Allah ka warkar da ita in ma wa'ansu ne za su mutu shine maganin Allah ka kashe su ko ba haka bane in dai maganin ta sai wa'ansu mutu to Allah ka kashe su ya Allah in maganin sa sai wa'ansu ka raba su da madafan iko ya Allah in shine maganin Allah ka yi haka in maganin wa'ansu sai Allah ka talautar da su in shine maganin Allah ka talautar da su duk abin da shine magani ka sani Allah game da wannan kasa Allah kai mata magani ya Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya Allah ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya Allah ka ba mu da munami albarka Allah ka ba mu da munami albarka Allah ka saukar mana da ruwa mai alkhairi ya Allah ka raba mu da fari da kwari da tsadar rayuwa Allah kamar maganin waɗannan abubuwa Allah muna roƙonka ƙasashen musulmai da garuruwan mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka wannan karatu da muke Allah ka sa ya zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ka ba mu ikon gyara kusakuran mu Allah ka ba mu ikon tawbatan nasuhan qabla al-maut ya rabbal alamin Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu masu tsoron faruwar wani abu a wannan rayuwa Allah ta'ala ka tsare mu daga faruwar shi Allah ka ba mu kariya da tsaro daga dukkanin cutarwa Allah ka tsare mu daga sharrin dan adam da aljani dukkan wani abin halittar ka ya Allah muna roƙonka tsare mu daga sharrin sai rabbal alamin Allah muna roƙonka duk masu taimakon addini ka taimake su ka dafa musu waye ko asiri Allah ka dafa musu yan midiyar mu Allah ka dafa musu Allah ka ƙara musu ƙwarin gwiwa Allah ka ƙara musu fatahi cikin rayuwarsu Allah ka ƙara musu buɗi cikin rayuwarsu ya rabbal alamin dattawan wannan masallaci muna musa don Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu haske a cikin rayuwarsu irin su Alhaji Muhammad Dan Fulani su Alhaji Malam su Alhaji Dr. Tijani da sauran dai manya-manya da limaman Malam Yahaya da su Malam Usman da sauran dattawanmu na wannan masallaci Allah ya musu albarka yan kwamiti Allah ta'ala ya yi wa kowa alkhairi yan agaji Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa Allah ya biya buƙatunsu na alkhairi Allah ya ƙara musu lafiya da taimako kan addini akwai yan uwa da yawa masu neman addu'o'inmu duka to muna sanya su cikin addu'o'i Allah ya biya mana buƙatunmu na alkhairi muna ƙara addu'a ga dan uwa Malam Yusuf rashin da yana S Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata shi kuma da mahaifiyar da mu duka Allah ya ba mu hakurin jure wannan rashi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya Allah ya mai da kowa gidansa lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.